الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول لك الله سبحانه وتعالى ليساك حتى معنا من مشي من الأربا شرين دعاء زوتا جماد الآخرة هجر منذ صلى الله عليه وسلم لبو دعاء دعي حدود 30 نبي وان دي دي دعاء 25 ga watan 5 a shekarar miladiyya 2011 a cikin yardar Allah da ikon sa yau zamu tashi kan hadisi na 33 ne a karatun mu na al-arba'in an-nawawiyya hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam min jawami'il kalim wanda الإمام النووي تعالى أوني لتافي ناسمي البركة من فتاة ألم الوكية سامنا البركة سين أبن مكي كرنتاوة يكما قال من فهمتر أبن نظام كرنتا يكما بام إيكم أي كيدشي بسم الله من
بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو زكريا يحيى بن شرف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يؤطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكره حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين
طيب wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas yace radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala siwa manzo sallallahu alaihi wa sallam yace law yu'tan nasu bidawahum da ace za a ba mutane abin da suke so bina'an akan da'awar su ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahu to da wasu mutane sun yi da'awar jinin wasu mutanen a dukiyoyin wasu mutanen da kuma wato jinin su walakin sai dai albayyinatu 'alal mudda'i abinda ake gudanarwa a shari'a shine duk mutumin da ke da'awar wani abu ya kai ƙara yana son a bashi wani abu to wajibin sa ya kawo shaida wal yaminu rantsuwa kuma ala man ankara tana kan wanda yayi musun wannan da'awar da shi mai da'awa yayi wannan hadisi kamar da muka ji shi a Baihaqi ne ya fitar da shi ko ruwato shi a cikin littafin sa As-Sunan al-Kubra sau da yawa kana magana akan hadisai aka ce Baihaqi ne ya ruwato kuma suna da alaka da hukunce-hukunce na shari'a to zaka samu a cikin littafin sa As-Sunan Iruto As-Sunan al-Kubra yana nan an buga shi wajen mujalladi 10 kuma akwai bugu kuma mai juz'i 9 hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tara su wuri guda da suke da alaka da ahkam hukunce hukunce mun san a babin tafsiri ma akwai littafan da malamai suka rubuta dan bayanin ahkam wanda ake ce ma tafasirul ahkam littafai na tafsiri wanda aka yi su akan hukunce-hukunce ba akan komai da komai ba in kana karanta littafai na tafsiri za ka ga wasu suna mai da hankali kan nahau wasu kuma suna mai da hankali kan tarihi wasu kuma suna mai da hankali kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen shari'a wasu kuma tsagoran mai tafsiri mai ake nufi da tafsiri to wasu mutanen sai suka ware iya ayoyin da suke magana akan halal da haram su kawai suke magana akai su ne ake ce ma ayatul ahkam to akwai kuma littafai haka nan a hadisi bangaren hadisi mutum ya yi sharhi ko kuma ya kawo kawai riwayar littafai to daga cikinsu akwai wani littafi na al-Imam al-Baihaqi wato As-Sunan al-Kubra yace wa ghayruhu shi nawawi yace Baihaqi ne ya ruwaito da kuma wani wanda ba Baihaqi din ba ma'ana akwai wasu ma daban daga cikin malamai sun ruwaito wannan hadisi wa ba'dahu fi sahihaini wani daga cikin ko wani sashi na wannan hadisi akwai shi a cikin Bukhari da Muslim ma'ana yana da asali a Bukhari da Muslim lafuzan da babu kuma an samu wasu wanda ba Baihaqi ba su ruwaito dan haka hadisin ba iya hasan bane sahihi ne sosai yafi hasan amma dai wannan isnadin baihaqi shine mai wannan hukunci amma wasu wanda ba baihaqi ba sun ruwaito wannan hadisin ta wasu hanyoyin daban hatta lafuzin da baihaqin ya ambata sun zo a gun wasu duk lafazin da ke wurin cewa Allah ya ilmantar da shi bada an yi kaza shine ma'anar law duk inda kaga law ma'anar ta kenan law kaza akwai kuma inda take zuwa dai da ma'anar tahdidi wato kwadaitarwa law fa'alta ina ma kai kaza hal la fa'alta to banda wannan babin law nan wanda take wannan hadisin ma'anar ta ita ce ba dan abu kaza ba da an yi kaza me yasa ta zo mana a babin ne fa inna law baba shaytan cewa law tana bude kofar shaytan me ake nufi da tana bude kofar shaytan tana sa ka nasabta wani al'amari wanda yake haƙin Allah ne ka nasabta shi ka dangana shi ga wani wanda ba Allah ba idan wani abu ya same ka marar kyau sai ka ce kai da ban fito ba yau da abin nan bai saman ba to wannan law din amfani da law a wannan babin yana bude kofar shaytan har ya kai ka ga ka fadi abin da yake zai yi suka a tauhidinka kai abin da yake kuskure ne babba a tauhidi Allah kiyaye shi yasa da'iman ba a san mutun ya dangana wani abu sai ga Allah madaukaki min aizul insha wal khalq kace Allah ne halitta Allah ne yaso Allah ne nufa yau sai na samu kaza abu kaza na tafi na sa rai zan samu kaza a office ko a kasuwa to sai ban samu ba sai kace Allah ne ya kaddara haka kar ka ce kai ba dan wani yazo ba da na rasa kana nufin akwai mai bayarwa amma da wani yazo sai ya karbi raban ka sai baka samu raban nan naka ba to kar kai wannan ka dauka cewa Allah ne bai rubuta zai same ka ba shi yasa ya sabbaba wannan yazo sai ya riga kai karbi wannan abun kafin kai ka zo wannan dai maganar lauke a da a ce yuqan nasu ana baiwa mutane bid'awahu da da'awar su mujarradan nan ana nufin bid'awahum ai bila bayyinatin ba tare da hujja ba haka kawai alkali yana zaune a kotu sai mutum ya shiga ya ce wane ya sace min babur dina babur wannan babur din nawa ne wane ya sace to da haka kawai alkali zai ce to kai kawo babur din nasa ne sai ya bashi sai ya tafi inda haka ake yi ko wani mutum ya zo ya ce gidan da wane ko filin da wane ya gina gidansa akai nawa ne ya je ya gina min gida akai alkali daga an gaya masa wannan sai ya ce a to kai tashi ba shi gidansa da a ce haka musulunci yake ba tare da an nemi hujja a gun wanda ya kawo wannan kara irin wannan ba to ladda arijalun amwala qaumin wa dima'u da mutane da yawa sun nemi sun yi da'awar dukiyoyin mutane da kuma jininsu haka kawai kana zaune sai wani ya zo sai a ce yan sanda sun zo su kama ka a ce ya akai sai su ce ai wani ne ya zo ya ce kai ne ka kashe babansa don haka kawai za a je a kashe ka inda haka ake yi kaga ba zaman lafiya shikenan tashin hankali ya uku kuma haka ba yau don haka ashe kenan shari'a sai ta sa ka'ida ta adalci adalcin nan shine me albayyinatu alal mudda'i kai da ka zo ka ce an maka kaza kai ne mudda'i wanda ke da'awa ya ce wane ya yi min kaza to anan kai mai da'awa kai ne mai kara to abinda ake nema akan ka shine albayyina wal yamin ala man ankara rantsuwa kuma akan shi wancan da kai kara idan ya ce ba haka bane kun ga ai wannan za a samu adalci in ka zo ka ce wani ne ya sace min babu ko kuma filin da wani ke gina gidansa nawa ne sai a ce to a kira shi kai kawo dalilin da ya nuna naka ne shikenan in a zamani irin na yanzu ne ana amfani da me ake CO ko shikenan sai a ce je ka kawo takarda da take nuna cewa kai ka mallaki wannan in ma sai ya kai agun wani ka kawo ta asalin wadda ta nuna cewa wancan da aka bashi ta asalin shine ya sayar wa wani aka sayar ma wani har ta zo gun hannunka kuma sai ka kawo receipt da ke nuna cewa ka ba da kuɗi kaza ga wani a matsayin ka sai fili in aka ce ga wannan alkali zai hukunci sabanin wani abu da ke nuna wannan takarda take nuna ba zai ba to wannan abin da ka kawo sunansa ne bayyana shine bayyana in kuma aka ce ka kawo bayyana sai baka da bayyana baka da hujja baka da dalili sai a ce to kai ka rantse cewa wannan abun naka ne ba nasa ka sata ba saboda babu dalili an nemi dalili kai ma da zaka kawo hujja tare da rantsuwar taka a ce ni sai ya ce a ni ba ma sai na rantse ba ni ina da takaddun da suka nuna kuma da sunana ne shikenan sai ya nuna kun ga nan shi ma an neme shi da abin nan saboda da a ce babu takaddun to za a koma zuwa ga wannan hadisin sai a ce to sai ka rantse cewa wannan abu naka ne ba sata din kai ba wannan dai misali ne bayar akan wannan gefe din amma abinda ake nufi shine wato duk wanda ke da'awa a dora masa ya kawo dalili in kuma babu dalili sai a dora ma wancan wanda ake da'awar akan sa shine ya kawo rantsuwa ina fatan mun fahimta to me ake nufi da albayyana a malamai suna cewa albayyana ismun li kulli ma yubayyinu alhaqqa wa yuzhiruhu in an ce bayyana a larabci shine duk abin da ke bayyana gaskiya ya fito da ita kuru-kuru kowa ya gani a fidda haƙƙi na wane ne a bada shi a gane shi babu rikici babu lafsi babu rashin fahimta to wannan shi ake ce ma wato albayyana wannan lafazin ya zo a cikin lugha da nufin cewa bayani ake nufi yana zuwa ana nufin bayani albayyana ma'anata bayani kai bayanin da za a gane akwai kuma abin da yake in an bi shi za a gane abu ya fito kuru-kuru duk da in kun kula za mu ga ma'anarsu daya cewa duk abin da ke nuna wani abun a gane shi malamai ko a babin ilmul kalami ko dai wajen mantiki suna bambancewa tsakanin albayyana da alburhan da kuma al'aya suna cewa ana jera su akan wannan matakin albayyana ita ce mafi ƙasa akwai kuma alburhan burhan shine abin da ke dalili kuru-kuru wanda baya daukar wani wata ma'ana da ba akwai kuma abin da ake ce ma aya aya shine kamar mu'ujiza da za ta zo ko kuma wani abu na karama da Allah madaukaki zai yi ga wani daga cikin bayinsa wannan dai da zance ne ya zo a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da bayyana a matsayin hujja dalili burhani aya da za ta nuna cewa abu kaza gaskiya ne musamman gaskiyar manzanni inda mutanen annabi Nuhu suke ce masa ma ji'tana bi bayyinatin baka zo mana da wato bayyana ba da hujja ba ka zo mana da hujja har suka ce wa ma nahnu bitariki alihatina min qaulika mu ba za mu bar abubuwan bautar mu wanda muke bautawa saboda maganarka ba ba ya zo ya ce musu su daina bautar gumaka su bautawa Allah ba sai suka ce sai ya zo musu da bayyana nan bayyana kun ga ta nufin me wata aya ko aya wadda in ya nuna musu ta mu'ujiza za su gane cewa hakika Allah ne ya aiko shi hakanan Allah madauki yana cewa lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum me albayyana sai fassara albayyana din shine rasulun min Allah kun ga ashe manzo shi ma an kira shi bayyana anan dalili ne na cewa hakika Allah na aiko a sako daga gare shi ta hanyar wato wasu daga cikin bayinsa wannan ma'anoni ne dai da suka zo a Qur'ani na abin da ake ce ma albayyana malamai a fiqhu yake wannan hadisin namu na fiqhu ne suna magana akan cewa bayyana babi babi ne mai yawa in an ce abin da ake nufi hujja dalili ka kawo kaza zai iya zuwa a matsayin shaidu shaidu menene su kuma bayyana ne a zamanin da babu takarda da za a rubuta a ce wane ya sai fili ai ka mun san shaidu ake yi yawa gonar wane daga tsamiya kaza zuwa lalle kaza taku kaza gabas da yamma kudu da arewa misali wane ya saye ta a rana kaza a gaban mai unguwa a gaban dagaci ga shaidu ko da rubutu ko ba rubutu za a samu amintattu a cikin mutanen unguwa wanda za su yi shaida akan cewa wannan eh yau gonan nan ta tashi daga hannun wane ta koma wani wannan shi ake ce min shuhud ko shaidu kenan a bayyana har yanzu takan iya zama abinda zai zama kamar wato rubutu na dalili kuru-kuru wani abu na shaida da za a ganshi kamar da muka ba da wancan misali na farko bayyana har yanzu tana iya zama a matsayin ikrari mutum ya faɗa da bakinsa cewa ni ne ne kaza kun ga wannan magana ta ƙare har ma suke cewa al-iqraru aqwal bayyinat ikrari yafi kowace hujja da zaka kawo ƙarfi me ikrari furici kamar yaya furici na dora haƙƙi ba kawai furici ba furicin da zaka dora haƙƙi a kanka da Hausa me yake cewa ne idan mutum ya je gaban alƙali ya yadda shi ne ya yi laifi wannan shi ake ce mai ikrari da Hausa mece ce kalma amsa laifi to ta bada ma'anar da ai ikrarin larabci ne so muke mu samu Hausa kalma daya tabbatarwa ga kansa to duk dai inda mun fahimci abin sai ake nufi amma ba laifi ku binciko in za a samu wata kalma guda daya maimakon a ce amsa laifi ko kalma biyu ce ko tsayi ikrari mutum ya tabbatar da kansa cewa yayi laifi kaza wani shi ake ce mai ikrari wannan in aka same shi ai ana rushe duk wani dalili kuma yawa duk wata hujja ma ta tashi babu zancen ai amfani da wani abu wanda bai kai karfin bayyana ba daga cikin bayyana kuma abin da za a iya sa shi duk da ba hujja ba ce amma ana iya kallon sa zai yi amfani shine abin da malamai suke ce maqara'in qara'in jam'un qarina menene qarina wata alama da za ta nuna an yi kaza duk da ba shaida ce tabbatacciya ba mun fahimci wannan wata alama a turanci suna ce masa clue wani abu da zai kai ga hanyar da za a gano mai laifi amma ba ita ce alamar cewa lalle mai laifin nan yayi laifin ba misali a suratu yusuf a kissar annabi yusuf da wannan mata da ta tuhume shi cewa ya neme ta me Allah madauki ya kubutar da annabi yusuf da shi bayyana ce ko kuwa qarina ce in mun kalle da muke qarina ce wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min duburin ko min qubulin kai fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin falamma ra'a qamisahu qudda min duburin ko qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna adhim yusuf arid an hadha har zuwa kace to wannan kun ga abinda akai amfani da shi anan shine alama ce ba wani abu ne na nuni dalili tabbas cewa ba ai abin nan ba ko kuma abin nan an yi shi alama aka samu cewa ka duba ku sai wani ya bada shaida daga cikin mutanen gidan ita wannan mata me shaidar wa shahida shahidu kun ga amma nan an kira shi shaida duk da cewa qarina aka kawo in kana qamisuhu in rigarsa an keta ta min qubulin ta gaba ne ma'anan aka duba rigar annabi yusuf sai aka ga rigar ta kece ta gaba to sai a ce wannan matar ta yi gaskiya shine ya zo mata garin ta kau da shi shine aka tsaga rigarsa suka yi kokuwa mun fahimci wannan idan kuma rigar kaga kenan shi yayi ƙarya ita ta yi gaskiya a wannan kenan in kuma rigarsa ta baya aka keta ta to alama ce ta cewa gudun ta yake yi ita ta bi shi da gudu ta danne shi har garin wannan rigarsa take ce wannan me ce shaida ce ta tabbas da alƙali zai karɓe ta ko kuwa ƙarina ce tunda a ƙur'ani ta zo mana shaida ce kuma Allah madauki ya kira ta shaida ko ba haka ba ba da ma mu ce ba haka ba amma in kai ne alƙalin aka kira ka aka kawo irin wannan abun a gabanka zaka karɓi wannan ko kuma zaka karɓa ba saboda komai zai iya faruwa irin wannan amma dai za a iya cewa za a karɓe ta a matsayin dalili da zai iya kai ga tabbaci amma ba shine tabbacin ba mun fahimci abin da ake nufi to wannan shi ake ce maqarina hakanan zuwan da ƴan uwan Yusuf da suka zo da suka tafi da annabi Yusuf alaihi salatu wasallam kafin a zo kan wannan gefen kisar ai a farko ƴan uwansu sun fita da shi ko cewa za su je kiwo su yi wasa da sauransu sai suka dawo da riga da jini kuma suna kuka kun ga an samu kuka qarina ce ko yauwa alama ce ta cewa wani abu fa ya faru mara kyau ɗan uwa ne ɗan uwansu an yi masa wani abu to kuma ga riga kuma ga jini a jiki so suke a samu wannan qarinar guda biyu su yi amfani ga babansu ya yadda da cewa kura ko kirkesi ya cinye Yusuf alaihi salatu wasalam to a lokacin nan baban da yake ya fi su hankali ya fi su sanin me yake yi ya dai ga kukansu to amma da ya duba riga sai ya ga riga dai bata tukunkune ba ba a yi basira ba domin har a wasu masu ruwayoyin kissoshi suna cewa wai har Yakubu yake cewa a wannan irin kirkeci ne wannan mai haƙuri haka ya kasa kikkita masa riga sai da ya jira sai da ya cire rigar da kansa sannan ya cinye shi kuma ya zuba jinin akan rigar kaga dai alama ce ta cewa abin nan akwai wani abu na ƙarya ce to irin waɗannan alamun su ake ce ma ƙarina to bayyana a gaban alƙali tana iya zuwa ta zama wannan tana iya zama wannan tana iya zama wancan gurgudan a kaifin hankalin alƙali da basirarsa shi kuma zai gane me ya dace akwai kuma abin da ake iya zama wato amfani da shi a shari'ance ko da ba hujja ba ce irin binciken da alƙali zai gano abu da kansa duk da cewa a shari'ance akwai maganganu dai na malamai cewa shin alƙali yana aiki da iliminsa a shari'a ko baya aiki da iliminsa me ake nufi ma'ana idan wani ya kawo wani ƙara a gaban alƙali sai ya zama alƙali ya san wannan da aka kawo ƙarar cewa mai laifi ne yana irin wannan laifin da ba kuma sannan ya taba ganin ta ma koma yana da wata hanya da ya san cewa ya ga lokacin da aka yi wannan abu shin idan aka zo kotu alƙali a matsayinsa na alƙali zai amfani da wannan ilimin ya ce eh ni ma na ga lokacin da kai malamai suka ce a ba a yin haka shi wanda aka yi laifin haƙƙinsa ne zai nemo dalilan an masa laifi alƙali ba zai amfani da cewa shi ma ya hango an yi wannan abun ba duk da yana da ilimi wannan dai akwai sabanin malamai akwai akan cewa shin alƙali zai amfani da iliminsa ko ba zai amfani da iliminsa harkar alƙalinci yan wani mas'ala ce babba kuma mai faɗi fage ne na ilimi da ke buƙatar na farko mutum mai ilimi na biyu mai tsoron Allah na uku kuma mutum mai ƙwaƙwalwa mai iya gano makirci idan ya zama dolo ne za a iya rubta shi da sauri to ba za a yi abin kirki ba bayan tsoron Allah sa to yana buƙatar wannan akwai wani littafi na malam Ibn al-Qayyim sunansa At-Turuqul Hukumiyya littafin yana da kyau duk alƙali ya samu littafin nan ya karanta shi zai koya masa abubuwa na basira masu yawa na yadda zai kai ga gaskiyar abu ya gano yadda yake duk da an nuna masa wani abu daban akwai wani babi da ake ce masa firasa mun san firasa a larabci firasa ita akwai wato wata baiwa ce da Allah ke baiwa wasu mutane idan mutum ya kalli idanka kawai sai gano halinka ba tsafi ba ba rufa'i ba ba komai ba wani surkulle tsabar dabara ce ta sanin mutane da hulɗa da su yana ganin idanka zai gane irin yadda kake wannan abubuwan ana samun su masu psychology da yake ana sa alƙalai su karanta irin wannan da 'yan sanda a criminology duk suna karanta waɗannan abubuwan da zurfi ko yawwa za ka ga cewa suna fa'idanta da wannan abun domin shi ɗan adam in za ka yi mu'amala da shi za ka yi mu'amalan nan da nasara in ka san halinsa a ɓangarorin jikinsa kawai ka san yadda suke aiki ka san yadda zai iya wato yadda zai iya me ake cewa infi'ali yadda zai reaction in wani abu ya faru yadda zai kokarin ya boye gaskiyarsa ko ya boye ƙaryarsa duk ana iya ganewa akwai waɗannan abubuwan in ka karanta za ka gansu to a littafin nan na At-Turuqul Hukumiyya zai yi wa alƙalai amfani sosai su same shi saboda abin da ke ciki na irin waɗannan abubuwan da bayyana maka me ake nufi da wato firasa da kuma hanyoyin yin alƙalanci malamai kuma suna bayani har yanzu su albayyinat hujjoji da ake amfani da su wajen yin shari'a suna bambanta daga zamani zuwa zamani kowane zamani akwai irin abin da ya dace a yi amfani da shi sabanin abin da ake amfani da shi kun ga a zamanin da shi yasa sai mu ji ana magana akan shaidu da rantsuwa saboda a lokacin rubutu bai cika yawa ba akwai shi ba amma ba yawa haka nan irin abubuwan da muke samu yanzu a sa abu a kwamfuta a yi recording ɗinsa da sunan wanda ko a wayewa kowa lambarsa duk wannan babu da yanzu ku kaga idan ana son duk ɗan adam da ke raye a Najeriya misali mutum miliyan 100 da kuke 50 ne ko 40 ko ma ya yake a ce kowa a yi masa lamba tasa ta musamman in an masa ID card ba ana yi ba kowane ID card ya da lambarsa wannan abu ne mai yiwuwa kamar yanzu ba kowa na da wayarsa ba kuma kowa lambarsa daban in ka kira ta wannan ba ta shiga ta wannan ba in dai ba kuskure aka samu na network da ake cewa ba to kun ga wani abu ne da a zamanin yanzu za a iya amfani da shi ta hanyoyi da dama a gano mai laifi yau don haka kada mutum ya ce a'a mu a zamanin yanzu ai nassi za mu bi tunda an ce albayyinatu almuddai kawai duk waɗancan abubuwan na da kawai za mu yi amfani da su a'a a zamanin yanzu dabarar mutane ta yi yawa don haka irin wannan dabarar tasu ita za a yi amfani da ita a gano laifin su kamar da Muawiya radiyallahu anhu yake gaya wa mutane a zamanin sa yace dabara da wayo sun karu sun yi yawa fiye da zamanin namu na da don haka yadda kuke irin wayen nan da dabara haka za a fito da hanyoyin da za a gano masu dabara don haka babu laifi da alkali da yan sanda da me suna da irin wannan hanyoyin wato wadanda yake a zamanance za a gano wanda ya laifi ba dole ne sai an tsaya akan wato hujjoji ba kuma wannan abun yana bambanta daga al'umma zuwa al'umma ƙasa zuwa ƙasa al'ada kuma da al'ada yawa al'ada tana da tasiri shi yasa akwai ta ka'ida a shar'ance da ake ce ma al'adatu muhakkama al'ada ana hukuntar da ita ma'ana ana amfani da ita a matsayin hukunci a ta yanke mana hukunci akan wani abu wani zai ce kai ya haka kuma al'ada ta zama hukunci abinda ake nufi da al'adar shine abinda mutane suka saba yau da kullum kullum idan alkali zai yanke hukunci zai tambayi me al'adar garin da yake inda aka yi laifin akwai kila al'adar su in dare yayi ba a kaza ko in kuma da safe ne ba a yin kaza ko ana yin kaza sai ka je wani garin kaza ba su da irin wannan al'ada haka ne ko ba haka ba to idan aka samu laifi mai alaka da irin wannan abubuwa din to dole sai an kula da waccan al'adar kafin ai hukunci da makamancin dai waɗannan abubuwa wanda ake ce musu ahkamul urfi hukunce-hukunce na urfi kuma dole ne ya zama cewa an kula da zamani kamar da aka faɗa da al'adun mutane da wayewarsu da irin iliminsu tayyib malamin anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bid'awahum da'awahum kamar da malaman larabci suke faɗi da'awa tana da bambanci da da'awa 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 me bambancin su da'awa wannan da muke karantawa mai alif maksura ko yawa mai alif maksura ita ce dalun da ainun da wawun sai ainun da kuma me ai sai wawun kai da alif maksura da'awa to wannan ita ce kai kara ko abin nan mutun yayi da'awar wani abu yace abu kaza nasa ne ko an ci masa dukiya ko an yi kaza ne kai kara in kuma aka ce da'awa da ha wato ta marbuta ita kuma ana nufin me kira yawa wancan da'awa na kara ko da'awa jam'in sa menene da'awa yawa shi kuma wannan da'awa na kira ka kira mutun ko kai addu'a shi kuma jam'in sa da'awat mun gane bambancin yawa dan karka karanta wannan a matsayin wancan inda yake cewa ladda arijalun amwala qaumin wa dima'ahum an faɗi rijal aka ce da wasu mazaje sun yi da'awar dukiyoyin wasu mutanen da kuma a rayukansu ko jininsu shin nan ana nufin maza hukuncin ya shafa ko har da mata idan mace ta yi wani abu aka kai ta aka ce ta kawo dalili sai ta ce ai wannan hadisin rijalun yace ba nisa'un ba ya za ku yi ku ce ba haka bane malamai suna cewa duk lafazin da aka yi amfani da shi a umumi aka yi amfani da lafazin maza in dai ba a kawo taksisi ba to mata ma suna shiga ciki sai idan da wani dalili da zai fidda matan a ciki wasu suna kafa dalili cewa wasu kuma suna cewa a ba haka bane har suna kafa dalili da aya ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa kun ga anan yace qaumin kuma sai yace wala nisa'un min nisa sai suka ce ashe kenan akwai bambanci tsakanin qaumun da kuma nisa sai suka ce qaumun maza kenan nisa'un kuma mata kenan malamai suka yi musu raddi cewa wannan kaɗan ne daga cikin halayen da suka zo wanda ba sa nuna iya wannan ba dalili ne na cewa wato babu mata a cikin wancan ɗin ba amma don a sake ta akidi ne da nuna haƙƙin mata a fito da shi ƙuruƙuru yawa domin idan aka bar abin haka wata ran ba a bayyana ba to zai zama cewa za a riƙa zaton a ko'ina mazan kawai ake nufi innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati kun ga shi ma nan an kawo an bambance tsakanin maza da mata saboda bukatar halin hakan ne ta taso domin wancan ayar tana magana ne akan hukuki in ana magana akan hakoki to ana bayyana abu komai yadda ba za a samu rikici a ciki ba mun fahimci wannan amma ya ayyuhal ladina amanu wace mace ce za ta ifin da ita kanta daga nan ya ayyuhal ladina ba a ce ya ayyuhal lati amanna ba kaga ba dama a ce mace ta fidda kanta daga wannan ya ayyuhal ladina amanu ta ce ita ba ta ciki yawa dan din nasoshin da suka goda umarni da ayi musulunci ayi imani to basu ware a maza da mata ba inda kaje an ware to dan bayanin wani haƙi ne dan a nuna cewa akwai wani wajibi a kansu su kula da shi ina fatan fahimci don haka wannan rijalun baya nufin maza kawai ya hadu ya hada maza da mata tare tayi a sai kuma yace walakinnal bayyina ala almudda'i mun ji me ake nufi da bayyina sai kuma almudda'i menene almudda'i almudda'i malamai sun tattauna shi ma kansu akan wannan abu amma kafin mu zo mu yi bayanin me ake nufi lafazin yace walakinnal bayyinatu anil mudda'i wal yaminu ala man ankara wannan shine abin da yazo a wannan lafazin a wannan hadisi malamai kuma a urfin su kuma an samu wasu riwayoyi yazo suna cewa ana bambancewa tsakanin mai kara da wanda ake kara da lafuzin shi mai kara a kira shi almudda'i shi kuma wanda ake kara a kira shi mene almudda'a alaihi yawa almudda'a alaihi wanda ake da'awa a kansa wannan shine lafazin da alittafan fiqhu zaka gani kuma kana karanta littafan alƙalanci tafsira da makamantan su duk waɗannan abubuwa zaka ji ana faɗa kowanne babi ko akwai fasali da aka ware za a yi maka bayanin me ake nufi da almudda'i me ake nufi da almudda'a wannan ya kawo mu kan wannan zancen wane ne almudda'i wane ne almudda'a alaihi in aka zo hukunci kun ga ko anan misali a shari'a ta bature ina jin aishi yana da sunan sa daban ko in aka je wanda ya kai kara mai ake ce masa shine plaintiff ko ina lawyer yawa wanda ake kara kuma defendant haka ne to ka dauki fassara haka kawai ka ce shi plaintiff ne shi ake ce nufi da mudda'i wanda ya dauki kara ya kai wancan defendant kuma almudda'a alaihi shi ma an kira shi defendant dan me dan shi ake so ya kare kansa ko yawa to kamar haka ne shine almudda'a alaihi wanda aka yi da'awa a kansa aka ce yayi laifi kaza dan haka sai ya zo ya kare kansa cewa bai yi ba mun fahimci wannan to malamai sun saba wajen wane ne me ake nufi da almudda'i da kuma almudda'a alaihi me yasa suka tsaya suka wannan sabani saboda akwai wasu halaye da akan wahala kafin a gane wane ne mudda'i wane ne mudda'a alaihi suka ce a man yukhalla wa sukutuhu fa huwa almudda'i wa man la yukhalla wa sukutuhu fa huwa almudda'a alaihi duk mutumin da za a kyale shi in yi shiru a ce to shikenan je ka magana ta kare to wannan shi ake nufi shine mudda shine mudda'i ba lalle ya zama shine mai kara ba akwai fuskoki da za ku gane in mutum ba alƙali bane la Allah ba zai gane wannan sosai ba yawa ba dan an ce mai kara wannan na fassara ne fassarar da kawai zaka riki amma in ka je kotun ba wannan abin kawai ake magana ba ko a gaban shari'ar alƙali yawa su suna cewa wanda idan yace yayi shiru za a kyale shi ya tafi me ma'anan yayi shiru yace ya fasa ya janye shari'ar baya neman komai abun wani za a ce a to shikenan ka tafi to wannan shi ake ce ma almudda'i mun fahimci wannan ma'ana wanda yake shine mai haƙƙin ya zo neman haƙƙin sa kaga idan yace ya haƙura ya fasa ya janye ƙara ya kyale wani in dai dan shine ba zai ja da shi ba ai ana kyale shi koko za a tilasta masa a ce a dole sai kai za a kyale shi ko to malaman fiqh sai suka ce duk wanda ya dauki wannan sifar shi ake cewa almudda'i mun gane yawa shi kuma almudda'a alaihi shine wanda in aka zo kara in yace a shi ya fasa ya janye ba za a kyale shi ba kun ga anan wanda aka yi kara shi ne haka ko idan aka zo aka ce ana tuhumar ka wancan babur din ba naka bane na wane ne shi wannan gashi ya zo shi ba shi ya janye ba yana nan yana neman babur dinsa sai shi wancan ya ce a shi ya ma fasa karar kaga tunda ba shi ya kawo ba ba shi da dama ya ce ya fasa kara domin shi ake nema ya kare kansa mun fahimci wannan to shine shi wannan la yukhalla wa sukutuhu ba za a kyale shi da shurudin sa da kuma cewa ya janye ya fasa kara ba, wannan shi ake nufi da al-mudda. Wannan a kaulin wasu malaman. Kauli na biyu, wasu malaman suka ce abinda ake nufi da al-mudda'i shine man talaba amran khafiyan, duk mutumin da ya nemi wani abu a boye. Shi kuma wancan al-mudda'a alaihi shine bi khilafihi, sabanin haka. Me suke nufi su kuma anan? Sun ce al-mudda'i wato wanda ya kawo karar wani, mu dauke shi a haka, shi ɗan mun kula ya zo ne yana da'awar wani abu sabanin abin da aka sani a bayyane, ko ba haka bane? Misali in mutum yana zaune can akan babur din, misali muna kan karar babur misali ko, to sai mun ganshi gashi can a gindin bishiya yana hutawa kuma akan babur. Asali duk mutumin da ya zo wucewa zai ce wannan babur din nasa ne, gashi akai yana tafiya kuma wani bai da'awa ba, ko shi wannan sai ya zo gun alkali sai ya ce wancan babur din fa nawa ne? Kun ga ainihin yana neman wani al'amari boyayye, ko menene al'amari boyayye? Cewa ya mallaki wancan babur din, wani abu ne a boye, mu bamu san shi ba. To kokarin ya tabbatar mana wannan abun boyayyen shine sai a ce to ka kawo shaida cewa wancan babur din naka ne. Mun fahimci wannan ma'ana, man talaba amran khafiyan shine zai zama al-mudda'i, shi kuma mudda'a alaihi shine sabanin haka, alladhi yabqa 'ala al-asli, wanda yake ya zai ce ni ina nan akan asali na cewa wannan babur na wani, shikenan. Kaga wannan ai shi bai zo da wani abu boyayye ba, yana nan a bayyane abinda kowa ya sani a unguwar da yake cewa babur nasa ne. Misali, ina ji mun fahimci wannan ma'anonin guda biyu. Suka ce dalilin da yasa suka yi wannan sabanin, suka kawo wata matsala, wai da a ce mutum da matarsa ba musulmi bane, mutum ne miji da mata misali kafirai, sai suka musulunta, da suka musulunta sai kuma suka yi sabani a tsakaninsu, mijin ya ce tare muka musulunta da ni da ke, matar ta ce a'a ka riga ni, sai da ka musulunta sannan ka zo ka gam, ko kuma ni na fara musulunta sannan kai ka zo ka musulunta. To idan wannan sabanin yana da tasiri ko ba shi da tasiri? A shar'ance yana da tasiri. Yawwa, idan mutum ya fara musulunta, matarsa in bata musulunta ba, idan ba bakita biya ba ce, hukuncinsa ko ga aure ya ɓaci a lokacin nan, ba zai auri matar da take ba musulma ba. Mun fahimci wannan? Idan kuma ita ta fara musulunta, to wannan ko da bakita be ne mutumin, kowane iri ne, in dai mace matar kafiri sai ta je sai ta musulunta, shi kuma bai musulunta ba, to aurensu ya yi me? Ya ɓaci. To sai aka zo miji sai ya ce a'a tare muka musulunta, inda tare suka musulunta kun ga ba rikici, tare suka zo suka karɓi la ilaha illallah a gaya musu, ba wannan bambancin ko a ce wannan aka fare wa yanzu sannan aka yi wa ɗayan, wannan ba shi da tasiri, saboda a hankalce shari'a ba ta ƙwaƙwale irin waɗannan abu a tsananta wa mutane. Yau kada mutum ya ce a'a ai in sai an bi seconds a ga waye ya riga musulunta, a'a ba haka ba. Yauwa, don haka sai miji ya zo sai ya ce tare suka musulunta. To a gun alkali me za a kalla? Ga mutanen da suka ba da tafsirin al-mudda'i shine mutumin da yake yukhalla wa sukutuhu, wane ne zai zama mudda'i a cikin wannan mutum biyu? Wanda in aka in yace ya fasa yayi shuru ma shikenan ba matsala, miji ne ko matan? Matan ce. Yawwa, saboda me? Kun ga nan mata ita ce wadda za a bari a ce ta zama mudda'i, shi kuma ya juya ya zama mudda'a alai, a ce kun ga kenan ba lalle duk wanda ya kawo kara shine ke zama mudda'i ba, zai iya abin ya juye. Da haka kuyi wannan abu dai ina nuna mana saboda mu gane muhimmancin cewa harkar alƙalanci karatu ne na musamman, wajibi a je a yi shi, ba kawai karanta littafin fiqh shikenan mutum ya shiga kotu ba. Yawwa, akwai buƙatar lalle ai karatu mai faɗi akan ɓangaren alƙalanci kafin ai wannan aiki. Muna roƙon Allah maɗaukaki ya ƙara ilmantar da mu da alƙalanmu, ya ƙara musu basira, ya sa su a hanya, ya kuma fahimtar da su addini sosai yadda ya kamata su yi abin da ya dace su yi gwargwadon karantarwar addininmu. Tayyib, sai mu kyale wannan matsala. Me yake cewa walakinnal bayyina 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara? Asalin wannan hadisi din cewa idan mutum ya zo shi ya kawo ƙara yayi da'awar wani abu ko wani haƙi akan wani to shi ake nema ya kawo dalili asali ba wannan hadisin ne kadai ba akwai wasu hadisai din daban akwai hadisin al-Ash'ath ibn Qais wata rana yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo karar wani mutumi sun yi husuma da shi akan rijiya to lokacin da yazo akan wata rijiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa al-Ash'ath ibn Qais sai yace da shi ibn Qais kai sai yace da shi shahidaka aw yaminuhu shahidaka shedinka biyu ko kuma yaminuhu shi ya rantsa to a lokacin nan sai shi yace a to shi dai ba shi da shedu sai dai shi wancan din ya rantsa to shine a lokacin har annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man halafa ala yaminin yastahiqu biha malan huwa fiha fajirun laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban duk mutumin da wato ya rantsa akan yayi rantsuwa akan wata rantsuwa akan wani wato hukunci wanda yake yastahiqu biha malan ya cancanci a bashi wata dukiya ya nemi ko ya jawo sababin a bashi wata dukiya sakamakon rantsuwan nan da yayi alhali kuma shi fajiri ne akan wannan rantsuwar fajiri ana nufin mutum yayi rantsuwar ƙarya dan ya samu wani wata dukiya to duk mutumin da yayi wannan to zai hadu da Allah wa huwa alaihi ghadban zai hadu da Allah alhali Allah yana fushi da shi dan haka ashe kenan mutum ya kiyaye a ce yayi ƙarya ba akan abin da yake gaskiya ai yayi rantsuwa ba akan gaskiya ba ya rantsa ce wallahi tallahi wannan abin nawa ne shari'a sai ta bashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa ku innakum takhtasimuna ilayya ku mutane kuna yin husuma ku zo wurina wala alla ba'dakum alhana bi hujjatihi min ba'd la alla za a iya samun ɗaya daga cikin ku ya iya tsara hujjojinsa fiye da ɗayan zai kera ya tsara magana ya yi magana dole sai kaji shi ne da gaskiya ya ce to ni ina hukunci ne ala nahwi ma asma'u ina yin hukunci ne gwargwadon abin da nake ji sai ce don haka duk famani kwakwatu lahu haƙan min akhihi fa inna ma kwakwatu lahu nara jahannama fa inna ma huwa qit'atu min nari jahannama ya ce duk wanda na yanko masa haƙƙin na wani ɗan uwansa kun yi shari'a kaje an kai ka ƙara aka ce ka rantsa sai ka rantsa kuma ka tabbata ƙarya kake abin nan ba naka bane sai aka dauki abin aka baka saboda kai rantsuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komai na baka ba sai wani yanki na jahannama yace falyakhudh aw liyad'a gashi nan ko dai ya karba ko ya ki karba don haka wa'azi ne wannan babba mutum ya ji tsoron Allah kada ya je ya kai ƙara akan abin da ba haƙinsa bane kuma idan an kai shi ƙara ya san abin ba nasa bane to ya fito kuru-kuru ce eh hakikatan ba nasa bane shi ma sa yayi in sa yayi ba shi ya sato na asali ba wani ne ya dauko a gurin sa ya gani shi ma ya saya akai kaza akai kaza ya fadi dai ainihin abu ko me za a yi masa zai zama da sauki fiye da a ce yayi da awa a nan duniya an bar masa ya ci wutar jahannama a cikin sa ko ko a wanne ne fi sauki inda mutum ya san menene jahannama to da zai gwammaci in sata ce ya zo ya kawo hannunsa a yanke in yana da hannu goma ma ya ce a yanke su duka don ya zauna lafiya a lahira to amma mutane saboda mu a zamanin yanzu ba zamanin yanzu ba ma ko a dan adam da'iman haka ɗabi'arsa take a amruhu kamar yadda malamin suke cewa dama huququn nasi mamniyatun alal mushaha haƙoƙin mutane ana gina su ne akan mushaha kowa shuhi kowa son kansa kowa son haƙƙinsa kada ya fita ya koma gun wani kuma haƙƙin wani lalle-lalle ya shigo cikin hannunsa to haka muke Allah maɗaukaki ya taimake mu akan jin tsoron Allah ya tsare mu daga yin abin da yake ba shi ne daidai ba akwai wani abu da malam annawawi ya kawo mai muhimmanci da nake ga ya kamata mu karanta daga littafin da ke hannunmu saboda mu bambance zai kuma ƙara mana ilimi akan wannan mabu'i ɗin al-imam an-nawawi a farkon shafin sharhin wannan hadisi shafi na nawa kenan 206 ne yawa ai yana cewa qawluhu al-bayyinatu 'ala al-mubda'i wal yaminu 'ala man ankara yace inna ma kanat al-bayyinatu 'ala al-mubda'i li'annahu yad'i khilaf adh-dhahiri ana dorawa wanda ya kawo ƙara ne cewa ya kawo hujja ya kawo dalili ya kawo shaidu saboda me shine ya da awar sabanin abinda aka sani abinda aka sani in alkali yana zaune a kotu daga safi har dare ko har lokacin tashin aikin sa yayi ba wanda ya kawo masa ƙara washe gari ma haka kullun aka ce mutane sun zauna ba ƙara alama ce ta cewa ai ba komai da yake gudana ko ba haka ba wani shi ake nufi da asalin zahiri idan wani ya zo ya ce ga wani ya ci haƙƙi na ko yi min kaza to ya saba mu abin da aka sani ne yau da kullun cewa kowa ya rike abin da ya mallaka ko don haka sai a ce to kawo dalili akan cewa abin nan na gunwa ne naka ne domin kai ne ka zo da sabon abu mun fahimci abin shine abin da ake nufi li'annahu yadda'i khilaf adh-dhahir wal aslu bara'atu adh-dhimma asali ko abin da aka sani shine cewa babu wani haƙƙi da na wani akan wani shine bara'atu adh-dhimma dhimmar kowa wato ba komai akan ta in an ce dhimma shine abin da dan adam ke dauka na nauyi akan kansa ko na imani ko na alƙawari tsakaninsa da ubangiji ko kuma alƙawari tsakaninsa da dan adam ko kuma abin da ya shafi ciniki ko bashi da ake binsa in ana binka bashi ba za a ce bara'atuka dhimmatuka bari'a ba dhimmatuka mashghula yawa duk mutumin da ake binsa bashi dhimmarsa ba kubutacciya bace yana nan ana binsa wani abu sai sai wa innama kanat al-yaminu fi janib al-mudda'a alayhi shi ko wanda ake bi da ya kawo haƙi wanda ake tuhuma shi kuma an dora masa rantsuwa dan me li'annahu yad'i ma wafaqa al-asla domin shi yana da awar abinda ya dace da shine asali ma'ana abun yana hannunsa misali in haƙin kuɗi ne abun yana hannunsa a lokacin da aka yi ƙara in babur ne a ce ai ga babur din a hannunsa wannan shine asali cewa na sani tunda haka ne abinda zai nuna cewa to kai tabbas baka saba ma wannan asalin da muka gani ba wannan abun cewa naka ne rantsuwa mana naka ne mun fahimci wannan yawa shi yasa aka dora masa rantsuwa ba a dora ma wancan ba sai ce wa huwa ne ce wa huwa bara'atu adh-dhimma ba bara'atul umma bane wannan kuskure ne bara'atul dhimma zalun za a sa sai aka sa hamza bara'atu adh-dhimma sai ce wa yustathna to abin da nake son kawo mana shine nan ana istithna'in ana togiyar wasu mas'aloli suna fita daga wannan babin ai kamar yadda na gaya muku cewa harkar alƙalanci ta alƙalai ce ko wanda suka karanta alƙalanci yau ba ta kowa da kowa ba ce idan ka je gaba alƙali ka ce masa al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara zai ce maka eh tabbas haka ne mun yadda hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma tunda yafi ka sanin abin zai ce amma akwai wasu halayen da zai zama ana fitar da haka din ma'ana wannan halin yana fita ya zama babu neman hujja sai yake cewa fayuqbalu qaulul mudda'i akwai inda ake karbar maganar shi al-mudda'i wanda ya kawo ƙara a karbi maganar sa bila bayyinatin ba tare da hujja ba mutum zai kawo ƙara ba za a ce to ina hujjarka ba akwai wani halin da haka ta halatta kuma zaka same shi kuma ba sabawa hadisin bane kun ai akwai amfanin mu ji wannan ko yawa to shine sai yake cewa فيقبل قول المدعي بلا بينه فيما لا يعلم الا من جهته cikin duk abin da ba dama a san shi sai ta hanyar sa duk abin da babu mai iya gaya mana sai shi to duk abin da ya fada ba mu da yadda dani mun gane wannan misalan za su fitar mana da abin har mu gane shi sosai sai sai ka da'awal abi hajatahu ila al-i'fafi kamar uba ya kawo karar dan sa cewa ɗansa bai bashi kuɗi ba yayi aure mun gane wannan kun ga wannan ba buƙatar alƙali ya zo ya ce ina hujjar ka cewa kana buƙatar i'fafi i'fafi shine mutum ya tsare kansa daga wato zina mun fahimci wannan yawa buƙatar sa a ce yana buƙatar i'fafi ko ba ya buƙata kun ga ba buƙatar a faɗi wannan sai a ce a wannan kawai ɗa kai ne da laifi je kai kaza kun ga wannan ba buƙatar a ce albayyinatu alal mudda'i gashi kuma shi uban shine mudda'i mun ga hali daya sai ce wa da'awa safihi at-tawaqana ila an-nikah ma al-qarina haka nan wawa shine as-safi ba Allah madauki ya ba mu umarni cewa wala tu'tu sufaha amwalakum ko allati ja'ala Allah lakum qiyaman kada ku baiwa wawaye waɗanda ba su da cikakken hankali suna da wato khiffa na fahimta ba su iya gudanar da ba ana nufin lalle duk wanda yake da motsin hankali ko zaren rai game da kuke cewa a zamanin yanzu ba haka ake nufi kawai ya zama da'iman haka duk mutumin da baya iya kyautata mu'amala da dukiyarsa in ka bar shi zai je ya lalata ta yanzu nan to ya zama safi ko da yana da hankali ko ya yi digiri a jami'a to amma aka ba shi dukiya tasa da ya mallake sannan da nan ya halaka ta ta ƙare to ya dace idan maraya ne shi a hannu waɗanda suke riƙon sa, to waɗanda suke riƙon nasa su karɓe dukiyar nan su aje su hana shi amfani da ita. To idan yazo yace yana so a bashi zai aure, mun fahimci wannan, sai yaje kai ƙara ga waɗanda suke riƙe da dukiyar nan nasa cewa su bashi dukiyar sa zai aure, shine da'awar safih at-tawaqqan, tsananin bukata. At-tawqu shine shauki, yawa shaukin mutum yana tsananin bukata, yana longing a ce ya sami aure ilin nikahi ma alqarina, tare da qarina, ma'ana a samu wata alama irin wacce muke magana dazu, a samu wata alama da take nuna cewa yana lalle hakikatan yana bukatar aure. In ku ganshi yana dan kalle kalle, a ganshi yana yawo wayarsa yana ta sa abubuwa na ƴan mata da meye, kuma ya ce yana son a aure, ba a yi masa ba to sai a yi laifi. In ya kai ƙara ya ce a yi masa aure, to wajibi sai a yi masa. Ina fatan mun fahimci wannan. Wannan duk ƙarina ce da za ta sa a wajibta hukuncin ya zama haka. Sannan sai yake cewa wada'wa al-khunsa al-unuthata aw adh-dhukurata. Haka nan mutumin da yake al-khunsa al-mushkil, mun san al-khunsa al-mushkil, mutumin da ake halittar sa da wani bangare na halittar maza, wani bangare na halittar mata. Yawa yana da bangare, yana da az-zakari, yana da farji, shi ake ce ma al-khunsa al-mushkil. Ba a san wanne bangare ne yafi karfi gare shi ba, a ce namiji ne, ko kuma wanne bangare ne fi karfi gare shi a ce mace ne shi ba. Akwai irin wannan halittar. Yawa to irin wannan idan ya zo yayin da'awa sai ya ce shi yana da'awar maza kuta ta fi masa karfi, shi namiji ne, don haka zai yi aure, zai komai da aka saba, zai auri mace kenan. To sai a kyale shi, domin wannan ilimin ba mu da hanyar da za mu tabbatar da shi sai ta bakin sa. Mun fahimci wannan, shine ke jin abun a jikinsa, wanne bangare ne yafi karfi, kuma me yake ji a jikinsa da zai masa tasiri har ya faɗi abin da ya faɗa. Kun ga nan, to ba zai zo ya kawo ƙara sai a ce masa to kawo hujja ba. Yawwa haka nan idan ya ce shi mace ne, inna lillahi, to dama mun tsawaita da yawa ku kudi ke aidar ɗan abin shi kenan, wutar ta tafi. To bari mu ƙarasa wannan magana ta Nawawi, duk da dai bata da yawa insha Allah. To alhamdulillah, mu karasa da sauri saboda lokaci yayi. Yace wa da'awa at-tifli al-bulugha bi ihtilami, haka nan yaro karami sai zo yayi da'awar cewa shi ya balaga gaskiya, ya mafarki jiya. Kun ga shi ma wannan, ba mu da hanyar da zamu ce lalle sai ka kawo shaida cewa kai kai mafarki jiya, haka ne ko ba haka ba? Yawwa to wannan shi ma sai a karɓi maganarsa, a gina hukunci akan in daga baya wani abu saɓanin haka ya bayyana, shi kenan ba za a ce alƙali ya kuskure ba, a nan ya yi amfani da shari'a kuma daidai ce. Wa da'awal qaribi adama almali liya'khudha an-nafaqa, haka nan mutum ne yana da ƴan uwa sun ƙi kula shi, ba su ba shi abinci ko kuma suna ci da shi, sai wata ran sai kai ƙaragun alƙali yana da'awar cewa shi ba shi da dukiya, domin yana so ƴan uwancan nasa su ba shi abinda zai ci na yau da kullum. To shi ma wannan ba a cewa sai ka kawo hujja cewa kai talaka ne. Wa da'awal madini al-i'sar, haka nan wanda ake bi ba shi, in yayi da'awar cewa ba shi da shi, to ya wannan a wannan zamani? Idan mutum ana bin sa ba shi, sai yayi da'awar cewa ba shi da shi, ana karɓar maganarsa haka kawai ko ku ba a karɓa? Shar'ance gashi za a karɓi maganarsa, don babu hanyar da za a iya ganowa. To amma idan yanzu akwai hanyar da za a iya ganowa fa, za a iya zuwa bankinsa a bincika a tabbatar a gani. Idan alƙali ya buƙaci a kawo bank statement na wannan mutumin, a je a binciko, za a kawo masa, zai ga yana da shi, ka ga nan abin, sai a nemi, sai ya kawo dalili cewa wannan kuɗi ko ba nasa ba ne ko wani abu. Mun fahimci wannan, ma'ana irin waɗannan abubuwan a zamanin yanzu in akwai hanyar da za a samu wani abu ba ta hanyar saɗin ba, to shi kenan sai koma asali, za a neme shi ya kawo hujja. Mun fahimci wannan? Yawa in ba haka ba, za a tsaya akan asali cewa baya buƙatar wato abin nan ya kawo hujja. Shine da'awal madini al-i'sara fi dainin, cikin wato, amma ko da yake malamai sun ba sun ce kowane irin abin nan ba, ba kowane irin bashi ba ne, a irin bashin da yake lazimahu bila muqabil, bashin da ya lazimce shi ya hau kansa ba tare da cewa ya karɓi wani abu ba ne. Misali bashin wani ne ya ɗauki nauyin zai biya, bashin wani sai ya ɗauki nauyin zai biya, kun ga ihsani ya yi misali, to anan ba a ce masa kawo hujja cewa baka da shi, domin wanda ya shiga a cikin babin ihsani ne. Haka nan sai ya ce ka sadaki zaujati kamar sadakin matarsa. Mutum an daura aure bai ba da sadaki ba, sai aka rubuta akan cewa to bashi ne. Me kuke cewa naqadan da lakadan ko? In an ce naqadan me kenan? Shine naqadan ko a larabci naqadan ake cewa. Larabci ne naqadan, wato an ba da shi wuri na gugar wuri, shine ma'anar naqadi. Domin asalin naqadi shine kuɗi. Yawwa. Lakadan to ita ban san me ake nufi. Eh Hausa ce me ake nufi da lakadan? Na'am. A'a, na san ma'anar, amma asalin ta nake nufi, me asalin kalmar lakadan? To shikenan mutum shi gaba. Na'am. To mu saurara. Idan mutum aka yi aure sai bai bada sadakin ba, aka bi shi bashin sadakin sa. To shi ma idan matar ta kai shi ƙara kotu tana neman sadakin ta, anan ba a cewa ka kawo hujja akan cewa baka da kuɗi. Mun gane, in yace bashi da shi to sai ai hakuri a ci gaba da bin sa. Saboda wato muhimmancin zamantakewar miji da mata, kar ai abin da zai kai ga aure lalace. Mun fahimci wannan shi kuma? Yawwa. Haka nan wadhaman shine wanda na bada labari da su. Misali mutum ya dauki lamini na cewa zai biya wani abu da ke kan wani, ya dauki nauyin bashin wani, wane yana bin wane bashi, sai ce ba komai ka je kawai ni zan biya. To irin wannan sai aka biyo shi, sai ya ce ai abin ba hali yanzu. To idan mutumin ya je kai kara, alkali ba zai ce masa, sai a ce ya aka yi bashin ya hau kanka, sai ya faɗi asalin kissar, sai alkali ya ce to kai ai sai kai haƙuri, tun da ma ihsani ne ya shigar da shi ba komai, a bi shi a hankali zai biya. Sai idan an fahimci wasa yake, to kuma nan alkali sai bi wata hanyar da za a sami haƙƙi din, don akan yi irin wannan. Sai ce wa qimatul matlaf, da kuma ƙimar abin da aka halaka. Misali kana tafiya kamar da ake hatsarin mota yanzu da yawa. Yawa, ka buge babur ɗin wani ko kun yi karo, ka ji wa motar sa ciwo, ma'ana ta yi rauni sosai, kun ga wannan ai za a nemi ka biya. Sai ce to gaskiya a halin yanzu da aka je gun ƴan sanda, ce a halin yanzu Allah ba ni da komai, sai a bi ni bashi. Sai aka rubuta takarda aka ce to za ka kawo. To sai aka jira bai kawo ba, sai wancan ya kai shi ƙara. To in ya ce bashi da shi, alƙali ba zai ce kawo dalili cewa baka da shi ba. Mun fahimci wannan? Shi ma abin da, saboda mai asalin abin da ya shigar da shi ba bashi ne mai muƙabil ba. Saɓanin bashin kasuwanci da bashin da ka je ka karɓo kuɗi kai ne ka amfani da su, ko kaga yanzu ana nema ka bayar, ba za ka ce a'a ba, ko ka ce baka da shi ba, a nan sai an nemi dalilin cewa baka da shi. Kun ga har zancen wancan bank statement da sauransu za su iya zuwa. Da fatan mun fahimci. Sai ce wa da'awal mar'ati inqida al-iddah bil iqrar. Haka nan da'awar mace ta ce iddata ta ƙare ta hanyar iqrari, ta ce ta iqrari iddata ta ƙare. Wa zai zo ya ce sai kin kawo hujja iddarki ta ƙare? Shi ma babu. Wannan ilimin ba za a kai gare shi ba sai ta hanyar ta, don haka sai alƙali. Aw bi wad'il hamli, ko ta hanyar wato haifewa, ta ce ta haife, da ciki ne kuma ta haife. Ko da ba a ga ɗa ba, tunda an san ta da ciki, ta ce tana, ko kuma ta ce tana da ciki kuma ta haife, don haka ta fita daga idda. Shi ma ba za a ce ina hujjarki akan haka ba. Wa da'awaha anna hastahallat wa tulliqat. Haka nan da'awar cewa ita ta zama halal, ta fita daga idda, halal ce ita wani ya aure ta, ko kuma a ce an sake ta. In mace ta zo ta ce ita an sake ta, ita ma ba a cewa kawo hujja, sai idan akwai tuhuma. Yawwa, idan akwai tuhuma, alƙali yana ganin wannan ƙarya take so take ta ce an sake ta don ta raba aurenta da wannan, domin tana so ta koma gidan wani daban. To anan sai a nemi a yi bincike abin a gano yadda yake, musamman zamanin da wayoyi yawa. Wa da'awal muwaddi'i talafal wadi'a. Haka nan da'awar mutumin da aka bashi ajiya ya ce abin da aka bashi ajiyar ya ɓata. An baka ajiyar rediyo, ajiyar kwamfuta, ya ka zo nema sai ce ai wallahi ta ɓata, an sace, ya ajiye ran nan kaza da kaza a mota, aka balla mota aka ɗauke. To shi ma wani aka je gun alƙali, tun da abinda mutane da yawa ba sani ba, dan da muna cikin zamani ne na rikici da rashin gaskiya da yawa, shi yasa wani lokacin in aka faɗi wani hukunci ma sai ga kamar sakaci ne na shari'a, ba sakaci ba ne. Saboda wato rashin amanar mutane ne yayi yawa yanzu, shi yasa za mu yi mamaki. Amma asali ita wadi'a ana a babin amana take. Duk ajiya, in na baka ajiyar waya washe gari, sai na zo ce ina mata suke ce wallahi an sace kaza da ka, ko baka yi rantsuwa ba, shikenan sai in gaskata ka sai a ce kuma kai da Ubangiji. in na kai kara ma ba za a nemi in kawo hujja cewa ta bata an sace an kaza ba mun fahimci wannan yawa sai dai idan an tuhumi ko akwai karina ta sakaci to wannan ba za a yadda ba sai a bika sai an kawo dalilai da sauransu wada awal muwaddi itlafal wadi aw dhiya'iha ko kuma yace ta bata bi sariqatin ko sacewa wani auya ko makamancin wannan to mu tsaya wannan saboda akwai maganganun suna da yawa kuma lokacin da dama akwai ina fata dai kowa da yake da littafin nan ya koma ya karanta matsalolin da ya kawo musamman har zuwa maganganun ibnu daqiq al-aid shi ma ya kawo wata magana da yake cewa wasu malamai sun kafa hujja da wannan hadisi akan cewa su maganar imam malik ba daidai bace imam malik dangane da kisa idan aka samu mutum a cikin jini zai mutu sai kafin ya mutu sai ce wani ne ya kashe ni sai fadi ya mutu a gurin imam malik to wannan abu za a saurare shi a babin kasama za a amfani shi a matsayin lawaf lawaf ita ce alamar da za ta nuna an yi laifi yawwa to za a amfani da wannan wasu malaman kuma suka ce a'a wannan maganar ba daidai bace dan mutum zai iya tuhumar wani gashi kuma ya mutu ba yadda za a iya sanin cewa haka bane kafin a bincike ma wani ya je ya kashe shi mun ga wannan kuma sai a samu kuskure yawa to wannan matsalolin dalibai sa karanta su don fa'ida insha Allah saboda lokacin ya kure ba za mu sami bin komai da komai da yake ba da fatan dai an fahimci abin da ake bayyanawa kuma Allah madauke kara mana fahimta ya kara tabbatar da mu bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأن متمن ياي تنبايا لدي حتى قصار جاتاي جاذي حقولا وغانا ني أكان مالو أكاراتن بايا أن تبو بطن حالت ميلوني ميلوني كي كواني سيو ديكي قدن بازي يوبا يزب الوا أكان لونين يا يوم كان جنبا توالا غافة مالن ina halaccin wanda ya sadu da iyali da sanyi kuma ya sakacin kin dumama ruwan zafi kuma yayi taimama yayi sallah to indai asali sakacin sa zai samu laifi akan yayi sakaci bai dumama ba amma in har lokaci yazo kure masa bai yi sallah ba gashi kuma babu ruwan zafi kuma yana tsorin in yayi wanka da ruwan zafi ko akwai wancan ciwo ko da ruwan sanyi kai saboda ciwo ko kuma zazzabi zai karu ko zai ma iya halaka to sai ya taimama yayi sallah amma laifin sakaci zai samu laifi amma ba za a ce sallar ba ta yi ba ko wani abu Allah ya samu dace.